إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da arzikin saduwa a wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin manhajus salikin wa tawdihul fiqh fi din littafi wallafar ash-shaykh al-allama abdurrahman ibn nasir as-sa'idi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa mako mako a wannan masallaci na tunawa da ash-shaykh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 29 ga watan Shawwal hijira 1447 wanda kuma ya zo daidai da 17 ga watan Afrilu watan hudu miladiya 2026 muna karatu a cikin kitabul jinayat littafin da malam ya bude don yin bayanin babubbuka da suka danganci hukuncen ta'addanci na zubda jini hukuncen zubda jini ba tare da hakki ba mun yi karatu har zuwa yadda malam yayi bayanin abinda ake nufi da kisan ganganci sannan kuma ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama man kutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadarai imma an yaqtula wa imma an yafdi muttafaqun alaihi hadisin da annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa duk wanda aka kashe masa wani majibincinsa fa huwa bi khairin nadarai to yana da ɗayan zabi biyu kuma kowanne ya zaba alheri ne imma an yaqtula ko dai ya dauki fansa wa imma an yafdi ko kuma ya karbi fansa wannan hadisi yana bukhari da muslim kuma akan sa muka tsaya idan ba a manta ba a farkon karatun malam ya kasa mana nau'i na kisan kai kashi uku kashi na farko yayi magana akan sa kisan kai na ganganci da keta shine muka yi bayanin hakikanin ma'anarsa da kuma yanayinsa da kuma hukuncinsa asani sai na biyu shubhul amdi kisa mai kama da ganganci wa huwa an yata'ammada al-jinayata alayhi bima la yaqtulu ghaliban shi kuma irin wannan kisa shine me kisa yayi gangancin wannan wato aiki ko aika akan wanda ya kashe din bima la yaqtulu ghaliban da abinda galibi baya kisa shi mai kisan ya aikata aikin na ta'addancin da gangan amma sai yayi amfani da abin da bai cika kisa ba a galibin lamarin kun ga idan za mu tuna abin da ake nufi da kisan ganganci shine kisan da ya hada sufofi guda uku, niyyar aikin, sannan kuma nufin wanda aikin ya fadi a kansa, sannan da abin da kuma galibi dama yana kisa. Wannan shine kisan ganganci na keta. To yanzu a wannan kisan shubhul am mai kama da ganganci, wato bai gama zama ganganci zalla ba, amma kuma ya dara a ce masa kuskure ne. To anan da idan mun kula za mu ga sharuɗa biyu irin na ganganci sun cika, sharaɗi ɗaya ne bai cika ba irin na ganganci. Sharuɗa biyu na ganganci shine nufin aikata aikin. Wannan aikin da ya aikata, wanda dalilinsa aka mutu, ya yi niyyar aikata wannan aikin da gangan. Sannan sharaɗi na biyu irin na ganganci shine wanda ya mutu, wanda aka kashe ɗin, ya nufe shi, shi ɗin ya nufa da wannan aikin. Ba wani ba, ba dabba ba, ba ice ba. To sharaɗin da aka rasa na gangancin keta shine sai ya yi amfani da abin da galibi baya kisa, wanda wannan shine ya zame masa uzuri da za mu ɗauka cewa duk da ganganyen aikin kuma ya nufi wanda ya mutu, amma za mu masa uzuri cewa ba kisa yake nufi ba, domin inda kisa yake nufi sai ya yi amfani da abin da galibi yana kisa. Amma ya yi amfani da abin da galibi baya kisa, kamar mari, ransa ne ya ɓaci, kawai sai ya rafka masa mari, yana rafka masa mari da ya faɗi, shikenan bai shura ba. Ko kuma nan take da ya faɗi, aka ɗauke shi, kafin a je asibiti ya cika, ya ci gagarin kuna. Mari to, ko naushi, ko da kici naushin ya danganta ina aka yi shi, kuma ya danganta da yaya dunƙulen hannunsa yake, shi mai naushi. Don wani in ya kirɓe ka yanayin yadda dunƙulen hannunsa yake, ai daidai yake da guduma ko wani ƙarfe mai nauyi, ko kuma tsumagiya, shauɗa masa tsumagiya, shikenan mai gajeren kwana ne sai ya mutu. Irin wanda da mamaki a ce tsumagiya ta kashe shi. Irin wannan aka yi amfani da abin da galibi baya kisa, kuma sai ya yi kisa, za mu ce ba a yi nufin kisa ba, amma dai tun da an yi nufin aiki, masannan wanda aikin ya sauka a kansa an nufe shi, to wannan ya yi kama da ganganci. Dalilin da ya sa aka kira ganganci saboda waɗannan siffofin guda biyu, na niyyar aiki da wanda aiki ya faɗi a kansa. Abin da ya sa kuma wato bai zama zallan ganganci ba, saboda abin da aka yi amfani da shi ya fi kama da kuskure akan a ce masa ganganci. To idan ka haɗa kamanni da kuskure da kamanni da gangancin keta, shi zai baka kama da ganganci. Wannan shine kisa nau'i na biyu raba tsakiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin Abdullah ibn Amr cikin Sunan Abi Dawud, a wajensa ne aka ji sunan irin wannan kisa, da yake cewa inna qatilal khata'i shibhil amdi qatilus sawti wal 'asa fihi mi'atun min al ibli minha arba'una fi butuniha awladuha. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, lalle wanda aka kashe shi kisa na kuskure, wanda yake kama da ganganci, kaga an kai shi gidan kuskure, amma kuma an ba shi hukuncin ganganci to ta fuska. Abin da ya sa aka ambace shi katilal kafa, wanda aka kashe shi da kuskure saboda ba a nubi kisansa ba, sai aka ce kuma shibhul amd. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai kama da kuskure mai kama da ganganci shine katilu sauti wal asa, wanda aka kashe shi da tsumagiya ko kuma yar sanda, aka dan zungure shi da sanda ko aka dan kwada masa sanda a kafada ko a gadan baya, wanda galibi bai cika kisa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fihi mi'atun min al-ibli, to za a biya diya ta raƙumi 100, minha 40 fi butuniha auladuha, cikin raƙumi 100 din nan akwai guda 40 masu ciki waɗanda suke ɗauke da ciki a cikin mahaifarsu. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin, don haka wannan hadisin ya ambata mana sunan wannan kisan, kisa mai kama da ganganci. Sannan ya ambata mana kuma irin siffar kisan, shine kisan da aka yi shi da abinda ba a tsammanin zai yi kisa, kamar bulala. To irin wannan kuskure shi ake cewa, irin wannan kisa shi ake cewa shiful amji. To shi wannan kisa babu kisasi a cikinsa, ba a mashi kisasi. Asalik kisa nau'i na uku, al-khata'u, kisan kuskure. Wa huwa an taqa'a al-jinayatu minhu bi ghairi qasdin bi mubasharatin aw sababin, shine an taqa'a al-jinayatu minhu, wannan jinaya wato wannan aika ko wannan ta'addanci ya faru daga gare shi, bi ghairi qasdin, ba tare da nufi ba, bi mubasharatin, ko dai ta hanyar shi da kansa, aw sababin, ko kuma ta hanyar sanadi. Amma an gane, yawa, shi kisan kuskure ya sha bamban da kisan ganganci na keta, da kuma kisa mai kama da kisan ganganci, ta yanda shi kisan kuskure babu niyya a cikinsa gaba ɗaya, ko dai niyyar aikin, ko kuma niyyar wanda aikin ya faɗi a kansa. Amma kisan ganganci na keta da kisan mai kama da ganganci, dukkansu akwai niyya, akwai niyyar aiki, akwai niyyar wanda aka shi. Amma kisan kuskure shi kuma babu niyyar ne kwata-kwata, wannan dalilin ne ya sa ya zama kuskure. Kuma ko da kuwa abin da aka yi kisan da shi yana kisa galibi, kun ga kenan, a nan za ku gane bambanci tsakanin niyya da aiki. A can niyyar ce ta sa kisan ya zama ganganci, a na biyu niyyar ce ta sa ya zama mai kama da ganganci, amma a na uku rashin niyya sai ya sa ya zama kuskure, ko da mai aka yi amfani, ko da injin markaɗe ne, ko da me aka yi kisan, in dai aka rasa wannan niyyar to ya zama kuskure. Kisa a kisan kuskure ba za a ce maka bima ya kutulu galiban aw ma la ya kutulu galiban ba, ba za a ce maka da abin da galibi yana kisa ko kuma galibi baya kisa, sai dai a ce maka tunda ba shi da niyya to akwai wani sabon abu da zai iya faruwa, ta yiwu ya zama shi ne kai tsaye ya aikata aikin, ta yiwu a'a shi sanadi ne na aikin da ya yi kisan, amma ba shi ne kai tsaye ya aikata aikin da ya yi kisan ba. Amma an gane, to a kuskure ake samun wannan bambancin, a ganganci babu wannan bambancin, amma a kuskure akwai wannan bambancin. Me yasa? Saboda tunda an rasa niyya to akwai yiwuwar ya zama bi mubashara aw bi sabab, tunda babu niyya to za ka iya sanadi ai, kamar yawanci mace-macen hadurra. Mace-macen hadurra na mota, misali. Za ka samu galibi direba ba shi da niyyar ya yi kisa. Ba shi da niyyar ya yi kisa, kuma ba shi da niyyar aikata aikin da ya yi kisa. Galibi haka ne. Kisa waɗanda suka san hatsarin mota sukan ce ai kiftawa ne da bismillah, sai mu ba za ka iya sanin me ya faru. Duk hatsarin da kake iya bayanin abin da ya faru bai yiwu ba. Ka tsallake ke, gaje kana cewa da nai haka in ɗauke kanta na takaburki da nai haka, ka tsallake. Amma in ka tambayi mutum me ya faru ya ce maka wallahi ban sani ba, to yayi hatsari. Da haka aikin shi kansa da kisan babu niyya a cikinsu, galibi haɗurran mota haka. Sannan kuma ya fi kama da sababi a kan mubashara, domin idan direba hatsari ya zo ya same shi, ko dai yadda kira ni, ko kuma ya kauce wa rami, ko yana cikin tafiya sai ya ci karo da wani itace, ko kuma wani abu da yake jawo hatsari ya faru da shi, ko tafi ƙarfinsa, to duka wannan ai ba zai so ya faɗi ba. To sai wani ya mutu a cikin motar, to a iya samun wanda ya mutu a cikin motar wani abu ne ya bigi kansa sai kan ya fashe sai zub da jini, shikenan sai mutuwa. Tayu wani abu ne ya huda cikinsa ya kashe shi, tayu wani abu ne ya huda kirjinsa, tayu wani abu ne ya buge shi ya kume, ko wani abu makamancin haka. To wannan abin da ya bigi kan nasa, ko ya furta cikin nasa, ko ya huda kirjin nasa, ko ya buge shi ya kume shi, wannan abu ai ba kai faɗa masa ba. Direba ba shi ya kwaɗa masa ba. Direba shi dai ya zama sanadi, tunda shi ne mai tuki. Amma ba shi ne ya kwaɗa masa ba, ba shi huda masa kai ba, ba shi a wani abu ne ya huda masa kai sanadin aikin direba. Sai ya zama irin mutuwar haɗurra galibi kisan kuskure ne, kuma na sanadi ba na mubashara ba. Ba na mubashara ba. Amma kisan mubashara shi kuma shi ne kisa wanda hannunka ne ya aikata aikin da ya yi kisa. Kamar mutumin da zai harbi dabbar farauta, ya harba kuma sai wani ya zo wucewa, don haka sai ya tari wannan kibiyar, ko sai ya tari wannan bindigar, sai kawai ta auku a kansa. Ai kaga wannan shi ya aikata aikin kai tsaye, amma dai bai nufi wanda aikin ya faɗi a kansa ba, sai kuma sai ya faɗi a kansa. To wannan shi ma ana ce masa kuskure. Yana cikin irin kisa irin na kuskure, kisa irin na likita a wajen yin magani, wajen ba da magani, ko wajen yin tiyata, ko wajen yin allura, ko wajen ɗaura ruwa, wani makamancin haka. Sai ya samu kuskure da kuma ruɗewar ƙwaƙwalwa da ha'incin tunani, sai ya same shi, sai ya je abin da ba haka ya kamata ya yi ba. To wannan ana ta masa kuskure. Kuma ko da sakaci ne ya same shi a irin wannan aikin, matuƙar ba wai koya yake ba, ya iya ya ƙware, amma dai saboda sabo har sai ya zama ya yi sakaci, akwai abin da in ka saba da shi sai ka fara ƙarancin yawan bincike da yawan nazari da yawan kula a kansa. Irin wannan yana faruwa, sai ya zama nau'i ne na sakaci. To duka sunansa kuskure, don aikinsa ne, aikinsa ne. To amma irin wannan kisa ne mubasharatan, domin shi ne wanda ya aikata aikin da ya yi kisa, shi ma kisa ne na mubashara. Kisa irin wancan nasababi in ka ɗebe maganar direba kamar mutumin da ya tona rijiya a filinsa zai yi gini an tona rijiya amma bai ɗauki wani mataki akan rijiyar irin wanda ya dace na rufewa ba sai ya barci haka sai ya zama wannan rijiya sanadin barinta haka ya sa yaro ya je ya fada ko makaho ya je ya fada sai ya mutu to idan aka duba aka ga cewa akwai sakaci ko gangancin mai wannan rijiya to yayi kisan kuskure da sababi yayi sanadin mutuwa ba shi ne ya kashe ba ba shi ne ya dura masa ruwan da ya kashe shi ba ba shi ya hankada shi rijiyar ba amma tunda shi ya samar da ita kuma ya gangancin barinta a haka har ta zo ta yi kisa ya zama sanadi ko wanda ya fafari dabba ya fafari doki ko ya fafari raƙumi dabban nan sai ta bi ta kan yaro ta murkushe shi ta kashe shi wannan ma dabba ce ta yi mubashara aiki amma wanda ya koro ta shi ya sanadi kuma tunda shi ne mai hankali ita bata da hankali to shi zai ɗauki nauyin wannan kisa domin shi ne ya sanadi wannan ma ana ce masa kisa na kuskure amma kisa irin na sanadi to ire-iren waɗannan nau'uka na kashe-kashe ko dai ta hanyar mubashara aiki kai tsaye ko kuma ta hanyar kuskure ko ta hanyar sababi wannan ana ce masa kisan kuskure kuma hukuncinsu duka iri ɗaya irin wannan kisa na kuskure yana faruwa tunda ba zaɓin mutum ba ne ba kuma nufinsa ba ne ba niyyarsa ba to zai iya faruwa yadda zai iya faruwa da wancan zai iya faruwa da wancan zai iya faruwa da wancan shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ya ba da uzuri ga mummunai cewa haka zai iya faruwa da su kisan ganganci sai Allah ya kore wa mu'minai wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'mina bai wa mu'mini ya kashe mu'mini in dai mai da'awar musulunci ya kashe dan uwansa musulmi to babu kuffar imani tare da shi sai dai ya tafi da sunan musulunci amma ba kuffar imani tare da shi matuƙar wannan kisan da ya yi wa ɗan uwansa musulmi kisa ne na gangancin ƙeta ba tare da haƙƙi ba to ba maganar imani kuma domin ba shi yiwuwa Allah ta'ala ya ce mumini ya kashe ɗan uwansa mumini sai ce illa kafa'an sai dai kuskure kaga zai yiwu kenan in dai na kuskure ne saboda shi ba niyya ba nufi sai kawai abin ya faru mai tuka mota ne mai koran dabba ne mai aikin gini ne mai aikin gini ne gini ya zame da shi daga sama da ya yi ƙasa sai kuma akan wani shi kenan kuma sai kwana ya ƙare sai ya mutu ko shi ma aka turo shi da aka turo shi sai akan wani wannan wanda aka faɗo a kansa sai ya mutu babu nufi ba niyya to Allah ta'ala yace sai dai inda kuskure da kuskure kan a iya samu sai da haka yace wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yusaddaqu don haka fadin malam an taqa'al jinayatu minhu bighairi qasdin shine wannan ta'addanci ya faru daga gare shi ba tare da nufi ba bi mubasharatin da aikata aikin shi da kansa aw sababin ko kuma da sababi don haka cikin sharuɗa da muka sani a baya na kisan ganganci to wannan kisa na kuskure ya rasa sharaɗin niyya ko dai niyyar aikata aikin gaba ɗaya ga wanda kamar aka runkuɗo shi ko kuma niyyar nufin wanda aikin ya faɗi a kansa kamar wanda ya nufi abin farauta sai kuma ya samu wani masumar dami wanda yake mai kariyar jini. Duka wannan rashin nufi ne, ko wancan ko wannan ya rasa nufin aikin, ko ya rasa nufin wanda aikin ya fadi a kansa. To ko da abin da yana kisa ne, to wannan za a ba shi uzuri, kisan su ne da makisa ne na kuskure. To da waɗannan bayanai da suka gabata akan kisan ganganci na ƙeta da kisa mai kama da ganganci da kisan kuskure, da wannan ne za ka tantance tsakanin kisa guda uku nan. Da waɗannan wato halaye guda uku, niyyar aiki, niyyar wanda aiki ya faɗi a kansa, nufin wanda aiki ya faɗi a kansa, da kuma abin da aka yi amfani da shi wajen kisa. Waɗannan su ne da su ne ake auna ganganci na ƙeta da ganganci mai kama da ganganci da kuma kuskure. Malam ya ce, wa fil akhiri la qawl, sai ce a na ƙarshen, yana nufin guda biyun ƙarshe. Wa fil akhiri, a na ƙarshen nan na mai kama da ganganci da kuma na kuskure, la qawl, babu kisasi. Qawl shine al-qisas, babu kisasi. Ana kisasi ne kadai a kisan ganganci na keta. Malai yace balil kafaratu fi malil qatili wa diyatu ala aqilatihi. Afwan, malai yana magana ne wannan akan kisa na ƙarshe na kuskure. Na ƙarshe na kuskure, a cikin na ƙarshe zai zo daga baya magana akan shiful amri, saboda ya dan bambanta wajen hukuncin diya da kisan kuskure. A wannan na ƙarshen na kuskure, la qawl, babu kisasi, balil kafaratu fi malil qatili, sai dai akwai kafara a cikin dukiyar wanda yayi kisan, za a yi kafara. Wadiyatu ala aqilatihi, da kuma diya ita kuma akan danginsa. Aqila su ne dangi, malam zai yi bayanin su a nan gaba. Duk wanda ya tabbata cewa ya yi kisan kuskure, akwai hukunci biyu a kansa da nassun Alkur'ani mai girma. Wa man qatala mu'minan khata'an, wanda ya kashe mu'mini da kuskure, fa tahriru raqabatin mu'mina, to zai yanta wuyaye mai imani, bawa namiji ko baiwa mace. Wadiyatun musallama, da kuma diya musallamatun ila ahlihi, wanda za a danka wa iyalan wanda aka kashe. Shine hukunci guda biyu. To hukunci na farko ana ce masa kafara, shine tahayyur raqaba, yanta wuyaye kafara kenan. Hukunci na biyu diya. To ita kafara, malam yace fi malil qatili, a cikin dukiyar wanda yake kisa za a fitar da ita. Saboda ai kafara wata hukuma ce wacce ta shafi wanda ya aikata aiki kai tsaye, kuma take zama izina a gare shi da horo. Don haka kafara ba hali wani ya masa kafara, ba hali. To tunda kafara ce ta dukiya, kafara ce kafara kisa, kafara ce ta dukiya, kafara ce ta yanta wuyaye, in ji za ku fahimci cewa kisan kuskure kafararsa guda biyu ne, rak ba uku ba. Mun saba jin kafara kashi uku, ko dai yanta wuyaye, ko kuma ciyar da miskinai 60, ko kuma azumin wata biyu a jere. Haka muka saba jin kafara ko? To banda kisan kai, kisan kuskure kafara aiki biyu ne. Aiki biyu ma kuma na farkon nan sai in ya gagara, shine yanta wuyaye. Don haka hidima ce ta dukiya, domin bawa kadarar dukiya ce. Idan yana da bawa ko baiwa mai imani wanda ya cika siffofin 'yantawa a madadin kafara, to za a ɗauka ko da sauransa kenan daga cikin bayinsa za a dauka ayan tashi shikenan yayi kafara idan ba shi da bawa amma yana da kuɗi da za a siyo bawa ko baiwa wanda ya cika siffar yin kafara da shi to za a dauka daga dukiyarsa a siyo bawa wanda ya cika kwaliti da sharuɗa na yantawa a yanta shi daga dukiyarsa kuma an gane to shi yasa malamin yace ita kafara a cikin dukiyar wanda ya kisa ma'ana ko bawan ne su kutum ai dukiya ce tunda ana kai ta kasuwa a sayar ana kashi kasuwa a sayar in bai wace ana tallanta a sayar idan an yanta ta to an tarayar da wannan kuɗin da za a iya samu inda an kai kasuwa kaddara bawan darajarsa za ta kai miliyan biyar sai kafara ta hau kan ubangidansa dole ya yanta shi to a yanta shi da yayi ya rasa wannan miliyan biyar dukiya ce sannan yana da miliyan biyar ɗin da zai siyo kuma kafara ta kama shi kuma ba shi da bawa to zai ɗauka daga wannan dukiyar ya je su to amma wannan ita ce kaɗai kafarar dukiya a kisan kuskure babu ciyar da miskinai sittin wannan a fahimce shi a kiyaye shi domin wasu idan abin ya same su sai su yi ta mamaki wasu ma har su dinga ganin cewa kamar hana su ake so a yi to tun farko a fahimci karatu kafara ta kisan kuskure babu batun ciyar da miskinai sittin magana ake ta yanta wuyaye ko namiji ko mace mai imani in kana da shi in baka da shi akwai dukiyar saya idan zai yiwu a saya a lokacin da ake saya sai a saya a yantar shikenan wannan a dukiyar wanda ya kisa idan har babu ne babu bayin kuma ba ko kuma babu kuɗin saya ko kuma akwai kuɗin sayan amma babu su gaba ɗaya ba sa ba za a same su ba balle a saya kamar yadda da muke rayuwar nan duk da naje an tabbace mun ko a Niger ana sayarwa ne na kasa gane kan wannan abu wanne dan saye kisan kuskure da mota ne ko da menene sai aka zo ake mun tambaya to ina bada amsa sai aka ce an samu labarin a Niger ana sayar da bayi aka za a an yi magana ma an yi waya a Sokoto waɗanda suke hanyar samowa bayan sai a samu a saya sai a yanta sai to wannan karatun gaskiya ya fi ƙarfi na a nemi manyan malamai to a sanina ba wani zancen bawa yanzu namiji ko mace wanda za a saya wai a yanta to idan aka ce babu kuɗin sayan ko da akwai bayin ko kuma akwai kuɗin sayan amma babu bayin da za a saya a yanta to kaga wannan ya gagara kenan to idan har ya gagara kafara ta dukiya dama damar guda ɗaya ce to sai a tsallaka kafara ta azumi shine Allah subhanahu wataala yace faman lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'ain wanda duk bai samu bawan da zai yanta ba bai samu halin da zai sai bawan da zai yanta ba ko kuma bai samu damar da zai samu bawan da zai sai ya yanta ba to sai yayi azumin wata biyu a jere ita ce kafara azumin wata biyu a jere alqur'ani haka yake faɗa in miskine ne sai ya ce 60 idan azumi ne sai ya ce wata biyu a jere ba cewa ke azumi 60 ba cewa ke wata biyu a jere don akwai bambanci tsakanin 60 da kuma wata biyu da bambanci shi yasa masu lissafin Ramadan da suke Shawwal idan ba su saurari malamai ba sai su yi kwaba domin idan an yi Ramadan kwana 29 to kar kai tsammanin cewa akwai bukatar ka cika ta kwana daya na Ramadan sannan kai su ci Shawwal, domin idan kai lissafi irin na boko na lissafi ana bukatar kwana 360 ne a shekara. Idan kai azumi 29 kaga kana da kwana 290 ne ke. Idan kai ci Shawwal kaga kana da kwana 350 ne ke. Don haka lissafinka zai gwada maka cewa sai ka ƙara azumi ɗaya kafin ka samu kwana 360 azumin shekara guda. To wannan idan ka yi lissafi da ka kenan babu malami. Amma inda malami da zai gwada maka ce maka za a yi, ai shi Ramadan idan ka yi shi 29 a matsayin wata yake, tunda a matsayin wata yake to ba lissafin kwana ake ba lissafin wata ake. Don haka da wannan kana da wata goma, kana da wata goma. Shi kuma sittu Shawwal kowane kwana ɗaya madadin kwana goma ne, don haka anan kana da kwana 60 wata biyu kenan. In aka haɗa da wata goma da Ramadan ya kawo maka, shi zai baka 360. Don haka ba lallai wata ya zama kwana 30 ba, ba lallai wata biyu ya zama kwana 60 ba. To idan mai kisan kuskure ya gaza kafara ta dukiya, to sai ya yi azumin wata biyu a jere da nassun Alƙur'ani mai girma. A nan mu tambayi kawunanmu wata tambaya, nan da malam ya ce balil kafaratu fi malil qatili, sai dai ita kafarar za a yi ta ne a cikin dukiyar wanda ya yi kisa. Idan kana mamaki me yasa aka ce a cikin dukiyarsa, nan sai a tambaye ka idan ba shi da hali na kafarar dukiya zai tsallaka ne zuwa azumi, saboda ba shi da halin kafarar dukiya, azumin kuma ba zai masa. Shi zai wannan yana gwada maka kenan kafarar dukiya ma a dukiyarsa ne, kamar yadda azumi shi zai don ya ɗanɗana abin da ya yi na ɓarna. To haka dukiya ma ya ɗanɗana abin da ya yi na ɓarna. To wani baya taya shi kafara. Jama'a an gane? To sai malam ya ce waddiyatu ala aqilatihi, diya kuma tana kan danginsa. Ita kafara hakkin Allah ne, tsakaninsa da Allah ne wannan. Idan ya ƴanta wuyaye to ya wanke laifin tsakaninsa da Allah. Idan bai samu wuyaye ba ya yi azumin wata biyu a jere, to ya wanke laifin tsakaninsa da Allah insha Allah ta'ala. Maganar diya kuma tsakaninsa da masu jini ne. To haƙƙoƙi biyu ne akan jinin mumini, haƙƙin Allah da haƙƙin masu shi. To masu shi kuma za a ba su diya, shi yasa Allah ta'ala ya ce wadiyatun musallamatun ila ahlihi, da kuma diya wacce za a miƙa zuwa ga iyalansa. Illa an yi sadaku, sai dai idan sun yi sadaka sun yafe. Idan sun yi sadaka sun yafe, sun rungumi ƙaddara sun ce haka Allah ya aiko, irin yadda aka saba a societin Hausa Fulani. To shikenan, Allah ya ba da wannan ƙofar cewa a iya yin sadaka, ma'ana sa iya yafewa su dangana. To idan sun yafe shikenan, in ba su yafe ba kuma suna da wannan haƙƙin na diya da a ba su. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kasa su kashi uku iyalan mamaci. Waɗannan su ne asalin iyalai muminai, su ne aka fara magana a kansu tunda shi mumini ne. To ana kyautata zaton iyalansa ma mumini ne, shi yasa kai tsaye aka ce a ba su diya sai dai in sun yi sadaka. Shi yasa ma ya fi diyar aka kira ta sadaka, saboda mumini ne. To akwai kuma mumini wanda kuma iyalansa ba mumini ba ne, shine aka ce fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fa tahrir raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahli. Allah ta'ala ya ce idan ya kasance daga cikin mutane ne abokan gabanku tsakaninku da su akwai yaki, wa huwa mu'minun alhali shi kuma mu'mini ne, fatahrir raqabatin mu'mina, afwan babu wadiya, fatahrir raqabatin mu'mina, to anan za a yanta wuyaye mai imani sai aka yi shiru akan diya. Me yasa? Saboda iyayensa ai kafirai ne, kafiran kuma aka ce adu, kafiran kuma waɗanda tsakaninku da su akwai yaƙi su ne adu, tsakaninku da su akwai yaƙi. Idan kun ɗauki diya kun ba su, kun ƙara musu ƙarfi, kun ƙara barna dawaki, don haka da kuɗin diya da kuka ba su za su je su ƙara tattalin makamai da dawaki da za su yaƙe ku. Don haka sai ya zama idan shi mai imani ne, iyayensa kafirai amma kafiran na yaƙi, waɗanda tsakaninku da su akwai yaƙi, to za a yi kafara kaɗai amma ba za a ba da diya ba. Sai iyaye kashi na uku, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina. Idan dan gidan wasu mutane ne wanda tsakaninku da su akwai alƙawari, ba mu'mine bane, ba mu'mine bane, anan zaka kaddara wa huwa mu'minun. Idan ya kasance daga mutane waɗanda suke tsakaninku da su akwai alƙawari, fadiyatun musallamatun ila ahlihi, to iyalansa za a ba su diya, za a ba su diya, ba musulmai bane fa, amma saboda tsakaninku da su akwai alƙawari ko amana, kafiran alƙawari ne ko kafiran amana ne, za a ba su diya. Saboda ai tunda tsakaninku da su akwai alƙawari ko akwai amana, yanzu babu tsammanin za su yi amfani da dukiyar diya su je su yi tattalin yaƙi a kanku. Don haka ba akwai aminci a ba su diya. Sannan kuma akwai ƴanta wuyaye, akwai kafara. To amma in kun duba wannan gabar da Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun, bai maimaita wa huwa mu'minun ba, saboda yiwuwar ihtimali, tunda zancen mumini ake yi, to ihtimali kawai mumini ake nufi, amma akwai yiwuwar ya zama ɗan cikinsu ne, shi ma ba mumini ba ne. Shi ma ba mumini ba ne, duk kenan sai ya zama duk kafiran da kuke zamantakewa da su, zamantakewar alƙawari ko zamantakewar amana, sai wani a cikinku muminai sai ya kashe wani a cikinsu wanda ba musulmi ba da kuskure, za a biya su diya, sannan zai yi kafara tare da cewa wanda aka kashen ba musulmi ba ne. Saboda a daidai wannan gabar, Allah maɗaukakin sarki bai keɓe, bai sarraha imani ba irin yadda ya sarraha a cikin abokan gaba. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum, sai ce wa huwa mu'minun, in daga kafirai ne maƙiyanku, shi kuma wanda aka kashe mu'mini ne. Nan kuma sai aka ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun, idan kuma daga cikin mutanen da tsakaninku da su akwai alƙawari ne, nan kuma sai ba a ce shi kuma mumini ba ne, kenan zai yiwu ɗan cikinsu ne kuma kafiri. To da wannan ne za ka fahimci cewa akan wannan fahimta hatta Kiristoci da muke rayuwa da su yanzu, rayuwa ta zaman lafiya, rayuwa ta aminci, rayuwa
ta wato kwanciyar hankali da juna. Ba wanda zai kwanta bacci a garin nan ya dinga jin tsoron cewa kristocin da ke garin nan za su yi masa wani abu. Ba wanda zai fita da daddare ya dinga tsammanin cewa idan ya bi layin kristocin da ke garin nan za su yi masa wani abu. Sannan haka ba wani a cikinsu da zai kwanta cikin dare yana tsoron cewa musulmai za su yi masa wani abu. Duk yawan da muke da shi a garin nan. Ba kuma wanda yake tsoron idan ya yi dare ya ratso ta cikinmu cewa za a yi masa wani abu na cutarwa. Babu. To irin wannan zamantakewa, to irin ta ce ake magana idan kun kashe da kuskure. To irin yadda naku yake da waɗannan haƙƙoƙin guda biyu, haka su ma suke da waɗannan haƙƙoƙin guda biyu. Akwai diya, akwai kaffara. To sannan wani abu da za mu fahimta kuma, wata latifa a nan, a can wanda ya kashe mumini alhalin ‘yan uwan wanda aka kashe ɗin muminai ne, akan maganar diya sai aka ce illa an ya saddaku, sai dai idan sun yi sadaka sun yafe, sai aka ambaci yafe su sadaka. Amma da aka zo maganar abokan gaba, idan iyayen abokan gaba ne, su dama kwata-kwata babu diya ko? Da aka zo maganar idan iyayen kafiran amana ne, kafiran alkawari, su akwai diya ko? Amma sai ba a ce illa an yi sadaku ba, saboda ai su ba ka sadaka, sai dai yafewa. An gane? To haka ne Alkur'ani yake da irin waɗannan saƙonni masu muhimmanci. Allah ka sa mu cika da imani. Don haka idan aka kashe mumini akwai kaffara. Mun yi bayani akan kaffara. Mataki biyu ce, kaffarar dukiya in ta gagara a koma kaffarar azumi. Sai malam ya ce waddiyatu ala aqilatihi, sai kuma diya a kan danginsa. Wahum, sai ce dangin nasa su ne. Asabatihi, wahum asabatuhu kulluhum, su ne wato asibansa gaba ɗayansu. Idan an ce asibai, in an ce aqila, ana nufin dangin mutum, su ne aqila, masu ɗaukan nauyin diya. Idan an ce asibai kuma, ana nufin ‘yan uwansa, magadansa da asibci maza. Magadansa da asibci maza, su kuma kun san mataki-mataki ne, hawa-hawa ne. Mun karanta da ku a gado. Mataki na farko na asibci, matakin ‘ya’ya maza, gidan ‘ya’ya maza, sai gidan iyaye maza, gidan uba, sai gidan ‘yan uwa maza. Su kuma su ma akwai ‘yan uwa shaƙiƙai maza, ‘yan uwa li'abbai maza, sai gidan baffanu. Gidan baffanu, akwai baffanu shaƙiƙai maza, akwai baffanu li'abbai maza. Kuma duka da ‘yan uwa da baffanu akwai ‘ya’yansu, sai dai su iyayen suna gaba da ‘ya’yan. A gidan ‘yan uwa, kan ɓata kanmu lokaci, mun yi wannan a karatun gado. Da haka abin da ake bukata a nan shi ne, waɗannan su ake cewa asibai. To idan wani ya je ya yi kisan kuskure, aka ce ba a yadda ba sai an biya diya. To idan aka je aka hukunta diya a kotu, ko a gaban alkali, ko a gaban wanda yake da hakkin ya hukunta ta, za a biya diya. To za a tattaro dangi ne, waɗannan da ake magana su za a tattaro. Banda mata, idan a cikin dangin akwai wata minista banda ita, idan a cikin dangin akwai wata sanata banda ita, akwai wata amshakiyar attajira banda ita, ana maganar maza, sune asibai su suke ci da asibci sai dai su kewaya wajenta su karɓi tallafi wannan ba a hana ba amma ba ta daga cikin wanda kai tsaye shari'a take ce mata kawo ba ta cikin list amma ba laifi ta bayan fage su je ta ba su tallafi su kawo bukatar dai a biya kuma magana ake ta dora nauyi wanda aka dora wa nauyi ita idan ta yi volunteer ta bayar shikenan babu laifi ta taimake su to dangi ne suke haduwa su biya diya amma diyar kisan kuskure za mu zo a cikin karatu za mu ji kisan kama da ganganci da kisan ganganci dangi ba sa daukan nauyin diya kisan kuskure dangi ke biyan diya malam yace hum sune asabatuhu kulluhum sune asibansa gaba daya magadansa da asibci maza qaribuhum wa ba'iduhum na kusa da na nesa haka za ka taro su a tattaro ƴaƴansa a tattaro ubanninsa a tattaro ƴan uwansa da baffaninsa da ƴaƴayensu duka a hada zuriya wazza'u alaihim diyatu sai a rarraba musu a kasafta musu biyan wannan diya bi qadari halihim gurgudan halin da suke da shi eh sosai gurgudan halin da suke da shi wannan attajiri ne a dora masa biyan kaza wannan babban ma'aikaci ne a dora masa biyan kaza wannan kuma kaza ne a dora masa biyan kaza wannan mai karamar sana'a ce a biya masa wannan bakanike ne a dora masa kaza wancan shushana ne a dora masa kaza wancan lemo yake sayarwa wancan headmaster ne wancan principal ne kowa a duba a ga irin matsayinsa a dora masa abinda zai iya da haka za a raba diya wa dangi amma yanzu anya akwai dangin da za a iya raba musu diya a kusa yanzu kan miliyan 100 nawa ce 100 nawa 108 miliyan 108 diya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka samu cika da imani to ai gare ya fewa to in ba ya bambaya kuke ganin za a yi sai dai su ma su ba da daya a sayar Allah ka samu cika da imani wazzawu alaihim za a kasafta musu biyan wannan diya bi qadari halihim gurgudan halinsu wato ajjalu alaihim kuma za a jinkirta musu biyan salasa sinin shekaru uku kullu sanatin ya'miluna kulluha kowace shekara za su biya ɗaya bisa uku shekara uku za a yi ana karba suna biya in wata wata in sati sati shekara uku za a kasafta musu ita Bawashi ya yi gaskiya ce hannunka baya riɓewa ka yanke kayar shi yasa ku riƙe dangantaka ku riƙe zumunci babu dalilin da zai sa mutum ya watsar da zumunci ba ɓacin rai da zai sa mutum ya watsar da zumunci zumunci hakki yanzu ko me ɗan uwanka ya yi maka ba ka kula shi ka watsar da shi ka fita sabgarsa ya je ya aikata irin wannan aika aika ba abinda zai hana a lissafa da kai kuma a kirata kuma a dora ma biya saboda dan uwanka ne dan uwanka ne jangwalo haka in kai ne abin ya faru da kai ba abinda zai hana a nemo shi a masa sammaci a dora masa biyan ya taya ka biyan diya za a rarraba wa dangi shekara uku kamar yadda ya zo a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama afwan kamar yadda ya zo cikin al-imamu tirmidhi alaihi rahmatullah yace wannan mahalli ne na ittifaki an yi ittifaki akan raba diya shekara uku akan dangi shi shekara uku suna rabawa ibn qudama al-maqdisi shi ma haka ya ambata hakan na ibn rushd al-maliki shi ma haka ya ambata cikin bidatul mustaqil ma'ana dai wannan gaba ce da aka yi ittifaki akan ta cewa a kasafta musu shekara uku yanzu kan ma shekara uku ma za a iya biyan miliyan 800 ne shekara uku. A yanzu shugabannin yanzu sai sun sake duba al'amarin kenan kuma. An gane ku? Allah ka sa mu cika da imani. To saboda ƙurewar lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana baki ɗaya. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بهدى زني أنفني دوانا داما نا باما حقولي تشيوا وانا كراتن نامو زامو تشيقبا gobe da jibi insha Allah ta'ala za mu dora karatu gobe a nan dinnan da muka saba haka jibi lahadi. Malam Sani Mu'adu hafizahullahu ta'ala ya ba mu alfamar gobe gurbin karatunsa za mu yi karatu, sannan haka jibi idan Allah ya kai mu lahadi. An ce babu darasi dama bayan tsakanin magariba da isha, za mu dawo za mu ci gaba da karatu. Kuma saboda kar na bari a ta lissafin me yasa za a yi abin da ba a saba ba, yana da kyau na faɗa karatunmu ne na sunna TV ya ƙare. To an ƙure mu kusan duk sati idan mun yi shi ake aikawa a saka gidan talabijin, kuma bai kamata ana haka ba. In mun yi fashi to shi kenan, kuma ba za a saka ba kenan. Akwai buƙatar mu ɗan tara musu inda sun samu nema, mu samu kamar kwana biyar ko bakwai muna yi, sai mu tara musu shi kenan, sai mu ba su yadda muka saba da haka muka yi. To duk lokutan sun nan yi ƙaranci sun mammatse, za mu yi dai uku yanzu. Kuma idan Allah ya kai mu gaba mu sake ɗaukan wasu kwanaki mu yi koda uku ne, shi kenan ya zama dai mun tara insha Allah ta'ala. To dalilin da zai sa kenan a yi kwana uku ana karatu. Allah ya taimake mu. A wannan yana cewa fatan mallan kana lafiya alhamdulillah. Yace musulmi zai iya yi wa wanda ba musulmi ba sallama, kuma shi ma in yayi ma zaka iya amsawa? A musulmi ba zai wa wanda ba musulmi ba sallama a karon farko, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda'u yahuda wa lan nasara bisalam. Kar ku fara wa Yahudu da Nasara da sallama, kar ku fara su da sallama, don haka kai ba za ka fara yi masa sallama ba, sai dai shi idan ya ce maka assalamu alaikum kai ma za ka ce masa wa alaikum assalam, ko ka ce wa alaikum, babu laifi. Kuma ya halatta mace mai shayarwa ta tatsi nononta a kofi ta ba wa yaronta, ya ce ya gode Allah ya maida kai gida lafiya, Allah ya maida mu gida lafiya baki daya. Ya halatta mace ta tatsi nononta a kofi ta ba yaronta idan hakan akwai wata bukata da ta sa hakan din, sai dai kuma daidai yake da koko ko kunun tsamiya ko kunun gyada. Saboda shi asalin nonon a ce yaron ya zuke shi da fatar bakinsa daga cikin hantsarta bai sha iska ba ya wuce cikinsa, to shi ne asalin nonon uwa. Amma idan an sa shi a kofi ya sha iska, to da koko da kunun tsamiya da gasara da sirki da duk ɗaya suke, to ba zai masa wani amfani ba, ba zai masa wani tasiri ba irin wanda nonon uwa yake wa ɗa. Wannan shi ne. Sannan kuma matuƙar za ta guji dukkan abin da zai iya cutar da shi ta hanyar hakan ɗin. Saboda shi yasa likitoci suke hana jaririn da bai kai wata shida ba a dinga ba shi abubuwa, har ma ka ji suna rigima har akan ruwa, saboda suna ganin cewa ba za a iya kiyaye lafiyarsa ba. Za a iya ba shi komai a ɗura masa a lokacin da garkuwarsa ba za ta iya faɗa da wasu abubuwa in sun shiga cikin jininsa ba, da dai batutuwa irin nasu na likitoci wanda ba tabgar mu bace ba. Ala ayyi halin dai tambayar ka shine za ta iya, idan bukatar hakan ta kama, amma in ba bukata ce ta kama ba, tayi hakuri ta bashi ya duka ya sha. Wannan shine yafi alfanu kuma shine yafi amfani. Allahumma ihdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadait innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وأيد أئمتنا بالحق وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعنهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله